أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود بوديا دائما وابدا استبتك الله سبحانه وتعالى يساكي حتى مؤونا يمشي نا صبر شا تقصبو كوبا تقصبو نعم شا تقصبو وتر رمضان شكرا تدبو دا دقري حدود سلاتين دا حدود وان هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم عند مكة ومدينة وانت تدري دا عشرين دا تقص هاريان دو دا وتم بقوي shekara ta 2013. A ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Yau za mu tashi insha Allah kan wannan ayoyi da muka ji akan iddar wafati. To amma kafin nan na yi mana alƙawarin za mu karanta wasu daga cikin fa'idojin da ba mu samu damar karanta a darasin arba'i ba. Sai kuma kafin nan za mu ji wasu tambayoyi. Allah ya sa mu sami dai lokacin ya ishe mu insha Allah. Wannan tana tambaya, tana cewa malam tambaya ta ita ce wata mace ce na ba ta hayar inji muka yi da ita duk sati a za ta rinka bani balas haka ta rubuta. To sati uku ba ta bani komai ba sai na ce ta bani inji na. Sai ta ce sai na biya ta kudin da ta baiwa malami ya nema wa injin abin nan kasuwa. Sai na ce zan bata. To malam ya halatta? To malam ya halatta na bata wannan kudi da ta ce a bata? Kuma sannan ta ce malam ina da alsa, ina son na yi azumi amma ba zan iya ba, a taimaka min da addu'a da zan yi na samu sauki. To Allah ya bada lafiya, Allah ya sauke. Tambayar farko dai magana akan yarjejeniya da kika yi da 'yar uwarki akan inji za ta rika baki balance kamar yadda aka saba fadi masu daukar ko ba da abubuwan su ana musu haya sau da yawa dama mun san wannan istilahin sananne ne a gunsu ko masu motar haya ko masu babura da makamantansu wannan kuma inji ne ta bayar ana mata haya da shi ma'ana mutane suna kawo markade ana samun kuɗi kuma wannan shi ma dai wani abu ne da yake buƙatar a yi masa bincike na musamman mutane da yawa sun ɗauki wannan harkar balance ɗin wani abu ne kamar shari'a ta riga ta sallama masa akwai buƙatar a yi bincike a ƙa'ida duk abin da babu yaƙini a kansa ba a gina yarjejeniya a kansa yau akwai buƙatar sawa'un masu motar haya da masu babura su sake wannan tsari da ake cewa tsarin balance ka ba mutum mota kawai duk sati zai kawo maka wani abu da nufin cewa kuma duk abin da ya samu koda ya fi haka nasa ne in kuma bai samu ya kai hakan ba za a lazimta masa kenan ya kawo sama da abin da aka samu wannan kaga kuma akwai garar a cikin irin waɗannan abubuwa suna cikin ƙudin da akwai haramci a kansu idan da wannan duk abin da yana buƙatar a ƙara masa bincike a dubi jawanib ɗinsa gaba ɗaya daga farko har ƙarshe to ita wannan la'alla abin da yake bako a cikin wannan magana tata ita ce ita mai aiki da injin ta ce wai sai an ba ta kuɗin da ta bewa malami na neman wa injin kasuwa to wannan bai halatta a ba da shi ba ita kanta bai halatta ta bayar ba ke kuma bai halatta ki ce zaki mayar mata ba kuɗi ne da haramun ne a ba da shi duk wanda ake irin waɗannan abubuwa na ko neman kasuwa surkulle da waɗanda ake ce wa malamai suke yi ya kamata da Allah a yi musu nasiha kullum abinda ake ce wa malamai su ne masu ilmantar da addini malami shi ne mai karatun da zai koya wa mutane addinin musulunci ya haɗa su da Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai raba su da Allah ya karɓi kuɗinsu kuma ya raba su da tauhidi ba waɗannan wannan tsare-tsare ne da mafi yawan bokaye da ƴan duba su suke yi da kuma dai waɗanda ana yi da sunan malantan ko da ba su kai girman bokanci ba ba su da wata hanya ne ta abinci sai irin wannan a ƙulla guru a ƙulla laya a rubuta sha rubutun sha da makamancin irin wannan mutum ya ɗauki wannan ita ce hanyarsa ta rayuwa yana da kyau malamai da Allah su canza ba hanya ba ce da za ta riƙe mutum ba a iya rayuwa da wannan kuma akwai sa kariya tsakanin mutane da ubangijinsu akwai abubuwa da dama da ake waɗanda ba daidai ba ba shari'ar musulunci ce ta yadda a yi su ba ana samun wasu abubuwan bid'o'i da yawa wasu abubuwan ma shirka ne yau don haka bai halatta ba dai a ba da wannan kuɗi na neman wa inji sa'a yawa wannan ita da ta san abin ita ta biya don aka yi ita ta yi hasara kar a mayar mata ita ma kuma an yi mata nasiha ta daina zuwa gun malamai tana ba su kuɗi ana irin waɗannan al'amura yawa duk mai neman sa'a a gun Allah ake samun sa'a yau kai addu'a ki roki ubangiji subhanahu wataala Allah sa albarka a wannan inji tirin da aka sayo shi in aka wannan addu'a shikenan ai tawakkali ga Allah duk wani mai abun hawa duk mai abun haya haka yake hakuri ba zuwa ake gun malamai su malamai ba wai gaibi suka sani ba ko da yake dai kamar da na faɗe mu al'adar bahaushe ana kiran su malamai amma hakika waɗannan ba malamai bane malami shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sune warasatul anbiya وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر أي كما لم يشيني سنجاج النباوة أبين لأن النباوة فسكي باتال دوكي يابني كما بسموت سنبر دوكي يابا أبين سكبري شيني إلمي لكن دك مجاجن النبي تدن الله يكام إلمي يا إلما تد متاني أما كما يني مسانا أدزي إذا ما مالن إنا ذاك إنا دعيكي نداشي duba manyan malamanmu a tarihi tun daga can baya tun ma zamanin sahabbai tabi'ai zaka ji ana kiran mutane da sunayen sana'o'insu wane ne az-zayyat mai sai da mai wannan mai sai da kaza wannan mai sai da ice wannan mai sai wannan sana'a ce ba abun kunya bane dan haka kowa yayi sana'a ya samu hanyar da zai samu abu yanzu kuma ga hanyoyi nan ba sai ka zauna a zauren ka kawo hala ba ka tashi ka je ka nemi abin da zaka aikata in wanki da guga zaka iya yi hanya ce ta abinci za ka ga a gari garuruwa ga mutanen nan da yawa suna buƙatar wanda za su yi musu wanki su biya su ana rasawa mutane da yawa ba sa son wannan abu kuma hanya ce ta cin abinci mai kyau
yawa naga wurare mutane kadan ne suke to ko wannan ko wankin mota wanda malami ya je a bashi kudin ya ci halal dinsa da ya zauna yana guru da laya da irin waɗannan al'amuran da na farko ba su halatta ba na biyu kuma suna sa mutane su raba imanin su Allah sauki wannan kuma tana cewa ko yana cewa ban gane ni ba ko namiji ko mace assalamu alaikum malam daga mai kaunarka Allah saka maka da gidan aljanna malam ga wanda yace ba zai ƙara kula matarsa ba har abada yana da mafita eh mafitar ita ce ya koma ya fasa abin da yace ba zai yi mata din ba har abada in ya so sai ya kafara rantsuwa shikenan an warware yawa sannan ita ce wanda yace ko kuma yace ban gane ba ne wanda yace ya sake ta har abada fa to wanda ya saki matarsa har abada ya yi rashin hankali ba a cewa an saki mace har abada yawa dole zai koma kan matsalan nan da muka tattauna ko ya zama a dauke ta saki uku tunda iya uku ne dama daga shi sai an sake auren wani mijin sannan a dawo ko kuma a mazhabar wanda suka mai da shi a daya gurgudan yadda shi mijin da ita matar suka fahimci waɗannan fatoyi da kuma yadda za su gamsu su zauna da juna ko kuma alkali ya yi musu hukuncin wanda ra'ayi ne za su ɗauka a ciki wanda alkali yake hukunci da shi sannan sai nan malam mai mata biyu mai yawa jaba a kansa a tsakaninsu to wannan take ne na wata lecture mai faɗi magana akan adalci tsakanin ma'aurata abinnan mata guda biyu ko ma sama da biyu duk wanda yake da auren mata fiye da biyu fiye da ɗaya to wajibinsa ya yi adalci tsakaninsu adalcin nan babba abin da ke cikin adalci wajen mabiti mabiti shine kwana yawa a yi lissafin kwana nawa agu kaza kwana nawa agu kaza wannan shine babbar ka'ida da kuma sauran abubuwa wajen ciyarwa da tufatarwa da abin ne da aka sani bisa al'ada ko menene za a yi shi to a yi shi daidai wa daida kuma gurgudan bukatu akwai abubuwan da akan saba abubuwan rashin lafiya da makamantansu in wata bata da lafiya an je an kashe mata kuɗi a asibiti ba sai an ɗauko irin wannan kuɗin kuma an biya wa ɗayar ba a ce ai tunda an kashe waccan kuɗi ke ma bari a kashe miki saboda ai adalci wannan ba shine adalci ba sai a jira ita ma ran da ta rashin lafiya rashin lafiya ai ba fatansa ake ballantana a ce su haɗu rana ɗaya su yi saboda kawai a samu yin wato adalci wannan da yake nan wannan kuma yana cewa malam miji ne aka yi kuskurensa ba a dace ba saboda mashayi ne na taba da kwayoyi da kuma neman mata amma kuma da aka yi bincike aka gano haka aka ce ya saki matar sai ya ce sai a je kotu shi ba zai sake ta a gida ba ita kuma uwar yar ta ce ba za ta kai shi kotu su yi shari'a ba to malam menene shawara to wannan babban abin da ke ciki shine ita mata in tana karkashin miji irin wannan a duba laifukan da yake yi idan akwai yadda za a ja hankalinsa ya daina su a yi wa'azi da nasiha ta hanyar wani wanda ya fi shi ko wani malami da zai saurari zancensa a sa shi a gaba ya daina in akwai fatan la'allar ruduwa ce ta sa shi kuma an yi magana zai daina to a fara daukar matakin nasiha tukuna idan aka yi wannan bai bi ba to tana da damar ta rabu da shi mutumin da yake shaye-shaye zai iya zuwa ya cutar da ita cutarwa a jikinta da wani abu ma ba tare da an sani ba wani lokaci don haka akwai hatsarin ci gaba da zama da shi musamman kuma ga neman mata wani hatsari ne da rashin kishi da bala'i mutum ya zauna kuma da mazinaci shi ma tashin hankali ne akwai laifi ma sosai a ciki don haka ta nemi ta je kotun alƙali ya sake ta in kuma ba za a yi wannan ba a yi hulɗi ta ce za ta ba shi dukiya don ya rabu da ita yawwa amma uwar ya kamata a ja hankalinta kar ta bar yarta cikin halaka ta tausaya ma yarta ta bari a je alƙali ya raba wannan aure tunda dai yan nan mai addini sai kuma ba ta son irin wannan zama ya ci gaba wani kuma yana cewa zuwa ga malam ina tambaya malam ni ce ina da alsa kuma bana azumi kuma ina shayarwa amma ina ciyarwa kuma ina al'ada zan ci gaba da ciyarwa ko sai na daina to tambayar da dama ita ce babba akan wannan maganar a tunda ta san tana alsa ba za ta iya ba don haka tana ciyarwa ta san wannan hukunci tambayar ita ce a ranakun da take haila tunda dama ba azumi za ta yi ba ko da lafiyar talau to wannan ciyarwar da ake a kullun za a ciyar a ranakun haila ko ba za a ciyar ba to dama tunda ranakun haila rama su ake bayan azumi to wannan ita bayan azumin ma ba za ta iya ba saboda hukuncin alsa tunda tana ramawa tana ba ciyarwa a ranakun asali to ta ciyar a ranakun far'i min babin aula yau dan haka ba matsala wannan shi wannan kuma yana cewa malam yaushe ne za a iya fara yin itikafi kuma yaya ladubinsa suke to wannan shi ma darasi ne na musamman shi malam mutum zai iya samun lada idan ya saurari karatu saboda dadin muryar mai karatu don Allah malam muna roƙon addu'a saboda neman sa'ar jarabawa to a wannan na farko maganar itikafi itikafi a cikin watan Ramadan ya danganci yadda mutum yake so yayi kwanakin da mutum yake so kwana ɗaya za ka yi a kwana goma za ka yi kwana uku za ka yi gwargwadon abin da za ka yi lokacin shigarsa kuma ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyoyi biyu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya shiga a kafin magariba magaribar daren 21 ga watan Ramadan ma'ana in aka ce daren 21 ana nufin ranar 20 ga wata ran da aka yi azumi na 20 daidai to idan magariba ta yi to daren 21 ya shiga kenan to ya shiga dab da magariba kafin ranar ta fadi yadda ranar ta 21 din ko in ce kai dare na 21 ya same shi a cikin masallaci domin daren mun san lissafin kwanaki a shar'ance haka yake kuma a al'adar larabawa da daddiya shine ana lissafin kwanaki ne daga dare sannan sai a ce wuni misali yau wace rana muke asabar mun yi sallar la'asar in an jima nan magariba za ta zo yau 18 muke a watan Ramadan ko to idan magariba ta zo rana tana faduwa an jima magariba ta shigo to an shiga dare na 19 mun fahimci abin don haka ashe kenan idan mutum yana so yayi itikafi kuma kwanaki 10 yake so yayi to da in ya gama ran da ya gama azumin sa na rana ta 20 to sai ya zo masallaci dab da magariba sai ya shiga kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ya zo kuma wani hadisin daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga bayan sallar alfijir yana yin sallar alfijir ya shiga itikafi haka mutum koye wancan koye wannan duk babu matsala a ciki insha Allah ladubansa kuma suna buƙatar darasi na musamman zai ci mana lokaci in akan sa zami babba daga ciki lazimtar masallaci ba hira a mai da hankali kan ibada a inda dama a kashe waya sai idan kai kake buƙatar ka bada sako a gida ka bude ka yi magana sai ka rufe ta mai neman ka ba zai same ka ba mutan gidanka sun san kana masallaci suna da hanyar da za su yi maka aike duk wanda ba mutumin gidanka ba kuwa dama baka buƙatar sa a wannan lokaci yana da cikin manya-manya abubuwan da ya kamata a faɗakar da mutane a wannan zamanin dangane da itikafi harkar wayan nan da Allah ya kokari ayi maganin ta yau ba itikafi kawai ba hatta sallah ku duba yadda harkar wayan nan tafi ƙarfin mu mun kasa cin ƙarfin maganar waya cewa an zame wani abu mai muhimmanci na addini musamman sallah mu zo gaban Ubangiji a ce mutum ya kasa rufe wayarsa dan Allah ina roƙon mu al'ummar musulmi baki ɗaya dukkan mutumin da zai ji wannan nasihan dan Allah mu taimaka duk inda muka samu damar mun dai za mu tsaya gaban Ubangiji mai sallah dan Allah a kashe wayar ka kashe wayar ba wani abu ne mai wahala duk wanda ya bugo ya ji a kashe to zai sake neman ka illa rura ce ta kama tunda ba wai ka kashe har abada bane kuma ka maida hankalinka ka saurari abin da za ka yi da kai da limaminka in kai da limami ne in kai kadai ne ma kai kadai ka ji qur'ani daga liman yana karantawa in kai kadai ne ka ji aka nutsu a karatun da kake yi domin ganawa kake da Ubangiji mai ganawa da Ubangiji kuma ina zai saurara wani an ne masa waya yana daukowa yana duba ya ga sunan ya ga zai dauka ko ba zai dauka ba sai ya sake mayarwa aljihu duk ina zancen tsayawa gaban Ubangiji banda abin da muke dauka a cikin wayoyin nan na kade-kade an yi magana an yi maganar kowa ka gaya masa dan Allah a cire kida daga cikin harkar wayan nan mutum yana ji zai ce maka to ya tashi amma ba zai cire ba wani kuma ya ce ai wayarsa yar China ce duk kida ne kawai a ciki duk yadda za ka yi akwai yanzu hanyoyi da dama masu waya me yasa idan mutum yake son wani abu na bidiyo na banza ma zai je a loda masa ko za ka je a sa maka kuma wa'azozi ka je a sa maka ringing tone mai hankali in an ce mai hankali ana nufin wanda yake kida ne a abin nan kara ce kawai ta waya mai karar wayan nan yafi da ka je a sa maka ko kiran sallah ko karatun qur'ani shi ma ba a umarce ka ba saboda karka sashi a cikin halin da bai dace ba amma ka je a sa maka wato sauti na wato waya wanda aka sani waya ta raho da aka sani da irilin wannan ya ishe ka kuma kowa ya ji wannan ba kida bane alama ce dan Allah mu daure mu yi wannan kowa sai ya sa abin da ya ga dama kuma ayi maganar mutum wani ya ce to wani ya ce wani ma ba zai ji ba ban san kawai ana musalla liman yana karatun qur'ani a sallar tarawih da ka baro gida don ka samu lada ka zo domin ta can kuma wani ya samu ku kida wani ga karar ta wuce hankali yadda ba za a iya abin nan ba ba za a iya hakuri da ita ba amma ai magana dan Allah jama'a mu yi wa kanmu fada mu fi karfin wannan to ina ga wannan kuma wanda zai zo itikafi shine min babin aula a ce ya nisance nan magana sa ta karshe sauraron karatu dan saboda dadin sa to kada ya zama shine asalin dalilin sauraron karatu kada ya zama shine asalin dalili amma in ya zama daya daga cikin abubuwan da za su gwarzanta ka su sa ka mai da hankali ka ji dadin karatu yana da tasiri akan sauraro shi yasa ake son limami ya zama mai dadin karatu idan karatunsa ba dadi nan da nan za ka ga ko qul huwallahu zai karanta gaggawa muke ya kare ko ba haka bane yawa amma idan karatunsa da dadi sai ya maka izu guda baka damu ba yawa don haka karatu mai dadi yana da tasiri Abu Musa al-Ash'ari Allah madauki ya hore masa sauti mai kyau har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yake cewa laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud an baka sauti irin na sautin Annabi Daud sauti mai dadi dan haka sauti mai dadi yana da tasiri yawa amma maganar ikhlasi shi mai sauti mai dadin yaji tsoron ubangiji yayi karatun sa dan Allah kada yayi dan ya burge mutane in yayi dan ya burge mutane zai rasa ladan harufan da ya karanta zai rasa ladan komai in wannan ita ce manufarsa ba a saran ko wannan ta zama manufa a ga mutumin da ya haddace alqur'ani amma dai kuma a kiyaye harkar alqur'ani riya a cikin ta yana shiga cikin sauki haka abun mai wajunan mu nasiha ne baki daya da ni mai fada da masu sauraron mu ji tsoron Allah duk wanda yake karatu ka mai da hankalinka akan Allah ya yarda da abin da kake fadi Allah ya yarda da karatun da kake yi Allah ya ba mu tawfiki baki daya to akan abin da ya shafi hukunce hukuncen rida'a da nace mana za mu dan tattauna akai akwai matsaloli na farko akan fa'idojin ayoyin kafin mu je hukunce hukuncen ko ayar da muka karanta ta jiya akwai hukunce hukunce da yawa amma kafin in je nan din dai zai fi kyau mu karanta hukunce hukunce guda biyu da suke da alaka da wannan maganar rida'i din idan aka samu rida'i ma'ana shayar da mama uwa ta shayar da danta to da maman nan ba matsala abinda fitra aka saba shine a fitra kuma shari'a ta tabbatar mana uwa ta shayar da danta to idan uwa ba ta shayar da danta ba ko kuma ta shayar da shi amma nono bai ishe shi ba sai wata matar daban ta shayar da shi to akwai hukunce hukunce guda biyu masu muhimmanci da ya kamata a lura da su na farko akwai haramcin aure tsakanin shi wannan yaro da wannan mata da kuma dukkan ƴaƴan da ta haifa yawa duk ƴaƴan da ta haifa sun zama haramun gare shi haka nan kuma shi ma haramun ne ga ita wannan mata dangane da aure sannan kuma hukunci na biyu subutul mahramiyya an tabbatar da mahramiyya shi maharami ne na kowanne ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan mata maharami ne kuma na ita matar kanta da ta shayar da shi an ce maharami me ake nufi nan ce maharami ana nufin wanda haramun ne a aure shi sannan kuma abinda ya shafi halarcin a yaye wani abu ko fuska a gabansa to an cire shi daga cikin waɗanda aka haramta a yaye fuska tare da shi zai iya zuwa gidan suna zaune ba tare da sun yi sauri sun gyaggyara zamansu ba mun fahimci abin muddin ne ba babbar al'aura zai gani ba dangane da mace daga kirjinta zuwa gwiwa kada a gani har amma daga kai abinda shafi kai da tafuka da dantse wannan ba matsala bane maharami ya gani mun fahimci wannan yawa wasu idan mata ne wasu suna ba da har ƙasa da haka amma namiji an halatta masa iya wancan saman kamar da aka ambata to wannan shi ake nufi da maharamiyya kuma bayan wannan magana ta wato haramcin aure da aka waɗannan abubuwa sai a lura da su me ye dalilin kawo wannan kuma ai tambihi akan sa za mu samu a al'adar mu muta bahaushe muna irin wannan bada a shayar da mama amma maganar waɗannan hukunce-hukuncen da yawa mutane ba su san su ba ko ba a sani ba ko kuma ba a damu da amai da hankali akan su ba yaro yana kuka uwarsa bata nan wata mata ta zo gidan sai ta ɗauki yaron nan sai ta bashi mama ta kama hanya ta tafi gidansu a gidan makota take ba a sani ba kuma ta taɓa yi sau ɗaya sau biyu sau uku duk da akwai maganganun malamai akan adadi masu nawa ne tsotso nawa ne ke haramtawa akwai hadisin Aisha kamar da ambata mana jiya a Sahih Muslim cewa khamsu rada'at shine daga cikin maganganu dai na malamai masu bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hukunce-hukunce sun rinjayar da wannan hadisi akan wannan babi to in aka samu irin wannan an sha sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar to wannan yaro ya zama haramun ga wannan mata da kuma ƴaƴanta da fatan mun gane to a riƙa kula da wannan hukunci sau da yawa irin wannan yakan auku a miƙa yaro yau gobe ma a miƙa shi kila ma har asaba wata ma ita za ta yaye shi sannan ba a damu ba ƴaƴanta mata su girma sai kaga wannan yazo ya neme su kuma la'alla ya aura ba a sani ba haka a riƙa kula da waɗannan duk matar da ta shayar da yaro to ta zama uwa gare shi haka Allah mudake ce wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata da suka shayar da ku mama to bai halatta ku aure su ba bai halatta kuma ku auri ƴaƴan su ba to daga cikin fa'idojin waccan aya da muka karanta jiya za mu yi gaggawa saboda mu ji ayar mu da muka karanta yau na farko wajibcin shi irda'i alal ummi cewa wajibi ne akan uwa ta shayar da ɗanta daga ina muka samu wannan daga umarni ko wal walidatu yurdi'na mun karanta cewa yurdi'na dinnan khabar ne bi ma'ana al'amr ko Allah mulki ya bada labarin ne mata waɗanda suka haifi ƴaƴa to su suke shayar da ƴaƴansu Allah ne yake bada wannan labarin labari ne amma ma'anarsa matan da suka haifi ƴaƴa to su shayar da ƴaƴansu shine ma'anar aya to tunda ko umarni ne ya zama me kenan ya zama wajibi ashe uwa wajibinta ta shayar da ɗanta kaga ashe ba a buƙatar yanzu sai an zo ana talla cewa a gaya wa mata ku rika shayar da ƴaƴanku nonon uwa ya fi kaza da kaza mu muna da shi a musulunci wannan karantarwar tana nan a musulunci cewa a shayar da ɗa nonon uwarsa shine mafi muhimmanci abu na biyu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ɗan adam tausayin kansa ya fi dukkan halitta tausayin halitta ɗin mun fahimci wannan a tsakaninmu ai muna tausayin juna to Allah ya fi mu tausayin kanmu saboda me domin Allah maɗaukaki kun ga da ya bada wannan umarni tare da cewa fitira ta koyar da mu in an ce fitira ana nufin ginin asali na halittar mu mun ginu akan cewa kowace uwa ita take shayar da jaririnta to amma duk da haka sai Allah maɗauki ya maida shi wajibi wannan yana nuna mana me yana nuna tausayin Allah ga ƴaƴan nan namu duk da cewa mu muna tausayin su don haka Allah ya fi ka tausayin ɗanka shi yasa ya ɗora maka dokoki a kansa ya ɗora maka kai dokoki dangane da shi abu na uku cikar shayar da mama yana kasancewa shekara biyu ne kamar da Allah maɗauki ya faɗa haulaini kamilaini na hudu taukidin lafzi liyantafi ihtimali an-naqs an yi taukidi an ƙarfafa wannan lafazi an ce haulaini kamilaini don a kore iya yiwuwar a fassara wannan haulaini din da ragin haka ƙasan haka wannan mun faɗe shi jiya ko ma'ana in ka ji an ce haulaini kawai me yake nufi lafazin haulaini a shari'a na gaya mana jami'ai ake nufi da lafazin haulaini shekara cikakkiya zai iya zama kuma ƙasa da shekara to faɗin kamilaini ya kore ihtimali ai fassarar ka ce zai yiwu ana nufin ƙasa da shekara lallai zama shekara kuma shekarar wacce ake nufi shekara ta lissafin kamariya alhilaliya ba shamsiya ba shamsiya ita ce wannan ta January da Gregorian da ake ta bi yawa a kamariya kuma ita ce wannan da muka saba wadda ta shari'ar musulunci ta Muharram da Safar da Rabi'in al-awwal Rabi'in al-akhir Jumada al-ula Jumada al-akhira Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Dhulqa'dati Dhulhijjati waɗannan sune watanni guda 12 to wannan watannin su ake lura da su abu na biyar yanbaghi isti'tafu al-mukhatab bima yaqtadi atfuhu ala shay'i ko atfahu ala shay'i yana daga cikin idan kana so kai wa mutum magana kuma ya karbi maganar da kake so kai musamman wajen wani hukunci ko nasiha kake masa ko wa'azi to kai amfani da lafazi na nuna kauna da tausasawa yana sawa wannan mutumin ya karbi sakon da kake gaya masa me yasa mai daga ina aka fahimto wannan suna ce isti'tafin nan da ake wa su alwalidat iyayen yara an ce auladuhunna an sai aka ce iyayen su idan ku mutum ana so ka tausaya masa sai aka ce danka ai kaga kuwa uba bai kamata ya cuci dan sa ba mun gane wannan to an yi amfani da lafazi kamar misali lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba amfani da shi kai gashi ma a cikin alqur'ani kafin hadisi Allah subhanahu wa ta'ala da yake hana mu maganar fada tsakanin mu da juna wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة كذا سألنا من كيبا مونه كنت مؤمنين فإن أنجوناني فأصلحوا بين أخويكم داكو كي سلهو سكان جنونكو هكذا ديهنا مو جيبا سيتي أيحب أحدكم أن يأكل لحم ولحم أخيه saboda kaji cewa dan uwanka ne wannan bai kamata bai halatta ka ci naman sa ba sai aka kawo maka shi cewa dan uwanka ne kada kai tunanin zaka ci naman sa hakanan faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan shi ma babun kisa yawa bin gane da kisan an kashe maka dan uwa wanda ya kashe dinnan dan uwan wanda aka kashe ne wanda aka kashe dinnan dan uwan wanda ya kashe shi ne saboda mu ji cewa akwai maganar ukhuwa ai isti'tafun mu wajen kyakkyawar mu'amala da zamu yi a tsakanin mu ina fata mun gane darasin da kike abu na shida annahu yajuzu an-naqsu 'anil hawlaini ya halatta wajen yaye a yaye yaro koda bai kai wannan shekara biyun ba yana shan nono amma kuma wannan ya zama bitashawuri wattaradi bisa yarjejeniya uwa ta yarda uba ya yarda kuma ai shawara yardar ayi kafin shekara biyu shawara kuma na wanne lokaci za a yi mun fahimci abin yawa ma'ana wata nawa daga wata nawa za mu yanke wannan yaro daga shan nono wato a yaye shi wannan duk a tattauna to sai dai malamai suna cewa lafazin itmami din nan tamam mana babinan liman yuridu ko liman kai liman arada an yutimma ar-rida'a me ma'anan an yutimma cika wannan malamai sun ce tana zuwa da ma'anar wujubi ma'ana qad takunu wajibatan ko akwai lafazin da shari'a takan amfani da shin aka ce itmami ana nufin wajibi kaman hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a babin sallah da yake cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi itimami da liman anan wajibi ne ba magana ce ta zabi ba ko zai iya zuwa kuma ai amfani da itimamin amma ana nufin me ana nufin mustahabbi ne ya halatta a iya yin kasa da haka kamar a wannan aya din tunda gashi a cikin ayar ya nuna mana tunda yace liman arada an yutimma ar-rida'a ya nuna liman lam yurid an yutimma qad yuqi'u al-iftam qabla hadha al-waqt mun fahimci abin yawa mutum zai iya aukar da wannan yayan kenan kafin wannan in bai so cika riba'in ba yawa kenan kamar a wannan sannan abu na bakwai daga cikin darussan wannan ayar akwai raddi ga mazhabar jabariya su wane ne mazhabar jabariya ko wace mazhaba ce mazhabar jabariya sune madhabar da suke i'tiqadin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tilasta bawa ne akan ayyukansa li'annahum salabu al-abda 'an al-iradati wal-mashi'a dan adam a wurin yan jabariya ba shi da irada tasa haka ake juya shi suna cewa kamar gashi ne idan iska ta taso in ku gashi iska ta taso ba shi da tasa sai inda aka yi da shi to haka suka ce haka dan adam yake dangane da ayyukan da yake aikatawa wannan mazhabar mummuna ce ba ta da kyau domin in aka bi wannan mazhabar to an rusa duka amrullahi wa nahyuhu umarnin Allah da hannun Allah duk ba su da fa'ida ba fa'ida Allah ya ce mana ku daina kaza ba fa'ida ku yi kaza domin abinda muke yi din shine yake samu bisa tilas din mu ba bisa zabin mu ba abin ko da yake daidai shine Allah subhanahu wataala ya bawa kowa daga cikin mu mai ya bawa kowa daga cikin mu zabi wa hadainahu annajdai Allah ya bawa kowanne bawa zabin ya zama mutumin kirki ya zabi hanyar aikin kirki yayi ya zabi hanyar aikin banza yayi in ya bi hanyar aikin kirki to ya bi inda Allah madaukaki ya umarce shi da nufin sa kaunan wa shar'an in kuma ya bi hanyar banza to ya bi inda Allah ya hana shi kada ya bi don haka tunda ya bi shi ya bi abinda Allah madaukaki ya nufe shi ya aikata a matsayin sa na sarki wanda shine mai iko akan komai kaunan la shar'an mun fahimci abu yau don haka dan adam yana da iko akan ya zabi me zai aikata to me a cikin wannan ayar ya nuna mana raddi akan wannan mazhabar ta jabariya lafazin irada da Allah madauki ce liman arada an yutimma radaa ashe kenan dan adam yana da iradarsa yana da zabin in ya ga dama yayi abu kaza in ya ga dama kuma yayi abu kaza ko ya bar shi abu na takwas haka nan inda yake cewa bima ta'malu wallahu basirun bima ta'malu Simana yana nuna shi ashe dan adam yana da aiki aikin da Allah yake kallo aikin kuma da za a bashi sakamako akan sa za a sashi aljanna za a sashi a wuta gurgudan abin da ya aikata abu na gaba cewa da kyauta ce daga Allah ya baiwa uba yahabu liman yasha al-inath wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhu dhukranan wa inatha wa yadharu man yasha'u aqima kaga ashe mauhiba ce gaba ɗaya daga Allah subhanahu wata'ala na gabe shi annahu qad yakunu li shay'il wahid sababani abu daya yakan zama yana da sababi guda biyu me yake nufi anan suka ce shi yadda mace idan tana da jariri da take shayar da shi a bata abinci a bata tufatarwa idan kai uwar tana karkashin auren mijin har zuwa lokacin da ake wannan shayarwar to ciyar da ita yana faruwa ne da sababi biyu na sababin farko az-zawjiyya kasancewar ta mata wajibi mutum ya ci da matarsa sababi na biyu kuma kasancewar tana shayar da jariri wajibi a shayar da ita amma idan ya zama uwar ta rabu da mijin ya zama ana ciyar da ita a babin me saboda shayarwa ba saboda zaujiya ba yawa ashe kenan za a iya ciyar da uwa in tana gidan mijinta tana shayar da ɗa shayar da ita da ake da ci da ita da tufatar da ita sababi biyu ne ba sababi ɗaya ba yawa shi ne kawai abinda suke hango a nan na biyu abinda ke gaba kai zan ce ba na biyu ba i'tibarul urfi bainan nas mun lura da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake lura da al'adarmu a hukunce-hukuncen da muke karantawa a wannan kwanakin gaba ɗaya abu motsi kaɗan za ka ji an ce bil ma'arufi ko bil urfi me yasa me ake nufi a nan lura da al'ada mu koma kowa a duba halinsa kowa a duba matsayinsa na al'ada ba matsayi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah shi ya fifita sashen ku a kan sashe wajen arziki wannan mai kuɗi ne wannan matalauci wannan yana da kaza wannan ba shi da kaza tunda ku haka ne ashe kenan in aka tashi dora mana doka gashi da aka dora mana doka guda ɗaya to tunda Allah ya gaya mana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to duk abin da yake ya fifita mu a cikinsa to ya ba mu damar mu iya yi kowa gurgudan halinsa ba a ce abinda mai kudi zai yi tilas shi matalauci zai yi ba wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha din ta rage ta kuma ƙara tabbatar da matsayin kowa akan cewa ba matsayi ɗaya muke ba dangane da abin duniya mun dai fahimci abin da ake nufi yawa tunda ba matsayin mu ɗaya ba kenan a samun abin duniya to wajen yadda zamu bi dokar shi ma gurgurdan matsayin mu zamu bi gurgurdan abin da Allah maɗauki hore mana don haka kuma Allah maɗauki yana nuna mana muhimmancin a duk inda al'ada ba ta saba wa shari'a ba to abi wannan abin da aka saba din abu na 11 12 to المهم يجب على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيرجع هو فيرجع الى العرف واجبيني وبا يتير يا شاير يا تفاتر غا اواد da take shayar da dan sa kuma wannan ana komawa ne zuwa ga al'ada to anan har malamin sun tattauna al'adar suwa shine na gaba da zamu ji suka ce al-mu'tabar halaz zawjati la halaz zawji agun wasu malama الإمام الشافعي يسعى المعتبر حال الزوج لا حال الزوجتي أبنى أكي لورادة شي حال ما ترنيكوك وحال مجين لو كتن دا أبياء أبنى دا أبيانا أبين تن كوتو فاتر واه وسمى لمن سكتي حال ما ترزا أجوبة لك إذن تنا جدا نما نما سكودي تو حكا نم مدعوبان يالا حكا زي بات أبين تئلنا جدا ما سكودي دي تفاتر واه الإمام الشافعي كما مغانا سأتي تفي تفداتي وادا أبن دا ألا مؤكي فتالي ينفق ذو ساعة من ساعتي وانن شيني رأي ينسي واعا أنا لورادا حالم مجيني هو بنيالو يو برغودن حالنسا برغودن أبن دا زا أنما نا شاير وادا تسير وادا كما تفاتر نقبا وجوب انفاق على المولود له من زوج أو غير غيره واجبيني a shi mutumin da aka haifa masa tilas wajibin ne akan sa yake ba akan wani ba ya zama shine zai ciyar ya kuma tufatar da matar da ta haifa masa da wannan din mun ji sannan na gaba annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha shi ma mun yi magana akan wannan a shi yasa suka ce wa yatafarra'u an dalika bayanu rahmatillah mun lura da wannan magana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha akwai nuna mana rahamar Allah da tausayinsa a ciki da cewa yayi yanzu duk mutumin da aka haifa masa da to wajibi ne sai ya kai buhu 10 buhu kaza buhu 100 na kayan abinci a gidan kaga ba zai samu ba yawa an dora mana abinda ba za mu iya ba Allah ko bai dora mana abinda za mu iya ba ashe yana tausayin mu haka Allah yana da tausayi subhanahu wa ta'ala abu na gaba tahrimul mudarra haramcin cutarwa ta kowane bangare karka cutar kar a cuce ka wannan duk mun san shi abu na gaba kuma wujubun nafaqati lil mauludi ala al warithi shi ma mun karanta wannan cewa a wanda aka mutu aka bar shi ana shayar da shi ma'ana ubansa ya mutu uwarsa tana shayar da shi to waɗanda suka cancanci su gaje shi ba uban ba su gaji shi ɗan wanda suka cancanci gadan dan da zai rasu shi ma to su ne wajibin wannan ciyarwa take komawa kansu da kuma tufatarwa na gaba na kusa da ƙarshe yajuzu iftamu almar'ati waladaha qabla tamamil hawlain lakin bi sharti at-taradi shi ma wannan mun yi magana akai ya halatta a yaye yaro uwa ta yaye danta amma da sharadin yarda ta samu yardar uban da ita da uban su yarda da cewa su yi wannan abu a ba ita ta yi ita kadai ba ko shi ya shi kadai na ƙarshe daga cikin darussan da zamu fahimta daga wannan aya la yajibu lil ajiri illa mattufiqa alayhi fil aqdi duk mutumin da aka yi yarjejeniya da shi zai yi wani abu na kwadago shine al ajir dan kwadago to bai halatta ko a ce bai wajaba ba halatta ba kai bai wajaba ba akan wanda ya dauke shi aiki ya ƙara masa wani abu akan abin da aka yarjejeniya akan sa in aka yarjejeniya za ka yi min noma a gonata akan kaza an auna dama eka kaza ce to abin da aka yi ittifaki daga ran da aka yi aka sa hannu ni wane na yadda zan yi wa wane aiki kaza akan kaza aka yi ittifaki kali dama sai da aka baka lokaci ka lissafa duk abin da zai bukata ka kawo shi to aka yarjejeniya akan wannan in ma za dora maka wani abu ne akai duk ƙarshen dai abin da aka yi ittifaki akan sa in aka sa hannu akai aka yarjejeniya to ba wajibi bane kuma ka sake dawowa gurin mai wannan aiki kace ya baka wani abu ko kuma shi babu abin da ya wajaba akan sa sai ya kara maka shi fiye da abin da aka yi ittifaki akai kun fahimci wannan anan zan mana tambaya ina hukuncin to idan mutum labor ne ko birkila yana aikin gini a wani gida ya lazimta cewa sai an kawo masa abinci daga gidan ana wannan abin ko al'ada ce yawa to amma shari'a bata yadda da wannan abin ba in an dauke shi a matsayin wajibi in an dauke shi a babin ihsani kyautatawa ce sun zo sun yi aiki a gida suna jin kanshin miya da komai da menene to ya kamata a zuba musu nasu in ka kyautata kai wannan a shar'ance ka kyauta kuma zaka samu lada amma in baka bayar baka ce ittifaki kuka yi akan kudi kaza kudin ku shine kaza kuma shi zan baku to babu wanda zai kai ka wata shari'a a kama ka kuma tsakaninka da ubangiji baka yi laifi ba mun fahimci wannan abin yawa yana da kyau su kansu masu wannan aiki din su san wannan ka'idojin kar su matsawa mutum in sun aiki a gidansa bai ba su abinci ba babu shari'a inda aka dora mutum sai ya ba wa dan kwadago abinci bayan ya yi masa aiki babu mun fahimci abin ka'idarsa shine wannan alkawari da aka yi na aiki don haka sai a baka iya wannan in mai gidan ya ga dama ya baka abinci to ya kyautata ka ce Allah saka da alheri kai masa addu'a ba haƙƙin kai baka ba taimako ya baka yawa wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da za ka fahimto duka daga cikin wato wannan aya da muka karanta jiya ba laifi dai ko da kaɗan tunda an karanta wannan aya kuma da za mu ji yau sai mu karanta insha Allah gwargwadon abin da malami ambata mana ba ma yawa abin da ya ambata ɗin a tafsirin sa insha Allah za mu iya gamawa ko minti goma insha Allah da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة والذين سوى أن وانا اسم موصول مبتداني يتوفون منكم وانا أكي كربلن سودك تكيونكو سموتو سينا ما يتوفون الله سبحانه وتعالى أتمنى القرآن يقول لي ديوا يا دنجنا wafati a wasu wuraren zuwa ga kansa wasu wuraren zuwa ga mala'iku mala'ikan mutuwa wasu wuraren zuwa ga manzannin da suke rako mala'ikan mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha mun ji wannan aiko kun ga nan an idafar mutuwar zuwa gawa Allah cewa Allah ne yake karbar ran mutum wannan saboda me saboda da umarnin sa ake yi a wani wurin kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum yawa malakul maut mala'ikan mutuwa wanda ake wakilta tare da ku shine yake karban rayukan ku wannan shi kuma saboda aikin sa ne shine yake zaruran wancan na farko Allah ya dangana zuwa ga kansa saboda me saboda shine mai bada umarni ai a wani gun kuma kamar da yake a suratul an'am yana cewa hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun ka gani hatta idza jaa ahadakumul maut har sai lokacin da mutuwa ta zo wa dayan ku tawaffatuhu rusuluna sai manzannin mu su karbi ransa nan shi kuma ana nufin me manzannin mu saboda su za a baiwa ransa hausa ma da shi in mala'ikan mutuwa ya karbi ran mutum to suna sauri su karbe shi su mala'iku abin nan mala'ikun da suke rako shi waɗannan su ake ce ma rusul rusul na mutuwa na musamman zare ran ba aikin su bane wannan aikin malakul maut ne to in ya karba shi kuma sai ya danka musu su kuma sai su sama da shi ko a kai shi illiyin ko a sijji mun fahimci wannan in aka je za a dawo da shi in sijjin ne gidansu sai a dawo da shi kasa in kuma illiyin ne a wuce sama da shi wannan dai kamar yadda muka sani a hadisin na al-Bara bin Azib dogon hadisin ne a wannan kenan kun ga kenan ashe nan Allah subhanahu wa ta'ala nan sai nan kuma ya bar shi mabniy liman lam yusamma fa'iluhu sai aka ce wallazina yutawaffawna a cikin ku waɗanda suke mutuwa ko akan karbi rayukansu wayadharuna azwajan kuma su bar maza mataye nan tunda an ce wallazina ana nufin mazaje ne waɗanda suka mutu wayadharuna kaga an kawo azwajan nan ana nufin me mataye zaka ce ba mazaje ba yawwa duk da yazo da sigan muzakkar dama zauj ana itlaqin sa akan namiji da mace yawa kamar a turanci ne ace spouse ya dauki mace ya dauki namiji ko yawa bamma in ko aka ce azzauj aka ce azzauja aka kauta ta bambanta to duk wannan barkici an fahimta to waɗanda suke mutuwa a cikin ko ake karɓar rayukansu kuma su bar matayensu yatarabbasna bi anfusihinna to su matayen za su zauna zama na ƙashin kansu tunda me tunda yanzu ba miji ka gani shine ma'anar yatarabbasna bi anfusihinna zama na ƙashin kansu yawa arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma malamai suna cewa a ka'idar nahau kan da ya ci mana lokaci maganar nahau idan aka sami mubtada ya zama khabar dinsa jumla ce ko kuma shi mubtadan ya zama ismu mausul ne akwai silatul mausul to dole a cikin jumlatus sila a sami kalmar da take dauke da dhamirin da zai dawo kan shi wato ismu mausul din to anan mun kula zamu ga babu me ne ake nufi da wannan wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan muka yi masa fassarar da rijal zakaji waɗanda suke ake karɓar rayukansu ma'ana ko a ce wanda suka mutu a cikinku kuma suka bar mataye to sai aka ce ya tarabbasna sai aka koma zancen mata ba zancen kuma mazan ba ba cewa ba mazan ne za su zauna zaman idda ba su za su zauna zaman idda mata ne za su zauna zaman idda to shi ne sai malamai suke cewa kamar akwai taƙdiri wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan ko yata ko kace yatarabbasu azwaj ko makamancin wannan sai ya zama a cikin sa akwai ana kaddara wani damirin da zai koma kan a su waɗannan mazaje da aka faɗa mun gane ko a ce hukumuhum hukuncin su shine matan su za su zauna kaza da kaza mun dai fahimci abu ko wanda suka san nahau za su fahimci zancen mu kyale wannan nahau mu zo kan arba'ata ashhurin wa ashra shine kwanakin ko in ce wata hudu da kwana goma shine ka'idar idan mace mijinta ya mutu za ta zauna kwanan me yake cewa iddar wafati yawa kamar da Bahaushe yake cewa zaman takaba takaba hukunci ne da ake yi a cikin iddar wafati mun gane iddar wafatin kuma shine abin da ake ma'ana ba shine ihdadin ba iddar wafati daban saboda lissafin kwanaki ne ihdadi kuma shine dokokin da ake bi a lokacin iddar wafati kar a cakuɗa abubuwan guda biyu yawa mun fahimci zancen ko ban fahimta ba ma'ana akwai bambanci tsakanin mu ce takaba da kuma iddar mutuwa mun gane takabar ita ce dokokin da ake bi ba fita ba ado ba sauransu amma ba irin wancan la'alla mun samu lokaci sai dai ko gobe za mu zo mu magana akan al'adun takaba ko yadda takaba take da kuma yadda al'adu suka saba a bangaren yadda mutane suke yin takaba ina manta kwa tunamu to mu ci gaba da wannan dan mu karasa to sai ke cewa fa idza balagna ajalahunna in suka kai ga ajalin su wato iddar ta cika fala junaha alaikum ku waliyansu tunda mazaje sun mutu tunda an ce alaikum khitabin ga maza ake ba ku da laifi fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abinda suka aikata ga kawunan su bil ma'ruf cikin abinda aka sani na al'ada ma'ana wani abu da za su yi na fita su je wannan wuri su je wannan wuri su lura da wani abu na sha'anin rayuwarsu ba laifi in sun gama wato wannan al'ada ta abin nan zaman su na idda ma'ana kenan wannan yana nuna cewa akwai shari'a akan waliyai su lura da matan da suke idda kunga tunda aka yi khitabin zuwa ga mazan su kula da su ashe sai da izinin wannan waliyan za a rika yin abubuwa mun fahimci abin tunda gashi har dauke mana laifi an ce ba ku da laifi in sun yi kaza ashe kenan akwai abin da za su yi muna da laifi saboda mun basu sun yi kun gane wannan da haka ake fahimta Qur'ani to shine sai yake cewa wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa khabir ana nufin masani ba mai bada labari ba in an ce khabir ana nufin mai experience wanda iliminsa mai zurfi ne akan abu ba sama-sama ya san abu ba shi yasa a larabci a ce kana da gogewa a abu shine sai a ce kana da khibra yawa saboda sai da ka jarraba sannan ka sani mun bincika abin kaman sai da aka yi ikhtibari aka gwada ka aka ga kana da ilimi ka samu ilimi da haka khabir mutane zaka ji suna fassarawa da cewa mai bada labari ba wai mai bada labari ba yawa mai ilimi sai kuma ka wajen bayani kace ga irin ilimin da ake nufi ai idza tuwaffa zawj lokacin to shikenan gobe insha Allah zamu karanta shi wannan sharhi din zamu bar abun iya nan sai zama zai mana munasaba da abin da muka ce zamu tattauna akan me kaidar ta kaba da kuma dokokin wannan iddatul wafat muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu ya bamu kuma ilimi mai amfani da bin dokokin da Allah madaukaki ya bamu Allah kuma ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk